To mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babban gidan yari na Kano Central inda a daidai wannan lokaci nake tare da mai magana da yawun kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim Baba Jibo Ibrahim ga ku a wannan gidan yari wato babban jojin jihar Kano Justice Nura Sakir Umar ya kawo ziyara wannan gidan yari ziyarar me zo yi
Alhamdulillah kamar yadda aka sani wannan ziyara an dade ana sa mata rana kuma Allah bai sa an gabatar da ita ba amma yau wannan rana ta 9 ga watan 12 shekara ta 2020 Allah Ubangiji cikin ikonsa ya sa aka gabatar ko kuma aka tabbatar da wannan ziyara da babban jojin jihar Kano ya kawo wannan gida na kurkuku wanda yake ainihin wato gidan sarki so alhamdulillah kusan na ce wannan ziyara ta zamanto wato kamar ta zakaran gwajin dafi kuma wanda a tarihi ma kusan ba a taba gabatar da ziyara irin wannan ba domin a cikin tawagar da mai girma babban jojin jihar Kano ya tafi da ita akwai ainihin shi commissioner na shari'a na jihar Kano wanda yana cikin wannan tawaga haka kuma akwai shugaba na lauyoyi masu zaman kansu na jihar Kano shi ma yana cikin wannan tawaga haka kuma akwai wakili daga ainihin wato lauyoyin nan da suke na marasa gata wanda ake kira da legal aid su ma suna ciki kuma akwai babban magatakarda na babbar kotun jihar Kano kuma akwai babban magatakarda na bangaren kotunan shari'ar musulunci ta jihar Kano kuma akwai shugaba na lauyoyi ainihin wato masu zaman kansu wanda yake reshen Ungogo branch wanda ake cewa wato Ungogo branch sannan akwai wakili daga Mulan wato kungiyar nan ta lauyoyi musulmai waɗanda su ma suke ba da agaji a bangaren shari'a haka zalika akwai wakili daga ainihin wato PIDA in aka ce PIDA kungiya ne ta lauyoyi mata reshen jihar Kano wanda su ma gaba ɗayan su suna cikin wannan tawaga to alhamdulillah kamar yadda kake gani an gabatar mana da mutane an kasa abun kusan gida biyu akwai waɗanda suke ainihin wato jiran shari'a waɗanda suke masu kananan laifuffuka sannan akwai kuma masu manyan laifuffuka waɗanda suka dade a gidan yari ba tare da shari'ar su ta motsa daga kotuna da suke daban-daban ba to alhamdulillah a yanzu dai mun faro daga ainihin waɗanda suke zaman jiran shari'a masu kananan laifuffuka wanda yanzu su muke duddubawa kuma a hankali ake bi ake gabatar musu da tambayoyi shi kuma babban jojin jihar Kano yake ainihin wato bada bahasinsa tare da haɗin kai ko kuma wato sa hannun shi commissioner na shari'a kuma akwai wakili ma daga ainihin bangaren commissioner ɗan sanda wanda shi ma ya halarci wannan ziyara da muka gabatar to alhamdulillah dai gashi kuma yana tafiya kamar yadda aka tsara shi
to mutum nawa aka ayyana shi za a saki a yau
a yanzu da yake kasan sai an gama ke tukun ana dai bi sai an fidda alƙaliman gabaki ɗaya an hada sannan shi babban jojin jihar Kano shine zai fadi yawan mutane amma alhamdulillah zuwa yanzu akwai waɗanda aka riga aka bada sakin amma abin da yasa bazan sanar ba tukun dole kan ne riga taran gwada sai dole babban jojin jihar Kano ya sanar sannan shikenan mu kuma sai mu arada bakin su don mu sanar da yawan waɗanda aka riga aka saki
to sai sauraro kai tsaye zan sada ku da yanda wannan taro yake wakana
to mun san Allah saka da ji
wagar
eh to yanzu shekara na dai da wata wawo 16 eh a da wata 6
sauraro tattaunawa su yi wannan tsakanin babban yaron jihar Kano da wani yaron mota
motar ne ta lalace to muna gyara sai barayi su zo suka kama da makamai suka daure mu suka ɗebi kaya to shi ne sai masu kayan ba su yadda ba don hanyar rimin gado mun baro gwarzo kan mu so rimin gado shi an yi bele sa yi an yi bele na to matsala ne aka samu lokacin da za mu zawo kotu ba na shine kuma nazo kotu sai aka kaya mun da yayi tun daga lokacin kuma dan uwana ba su da hanyar da za su yi su taimaka.
To mun sauraro kamar dai yanda ake cewa a shari'a masu sai da ciki ba san me za ta haifa ba, wannan matashi dai ga sunan babban jojin jihar Kano Justice Zakir Umar yana masa tambayoyi shi kuma yana bada amsa. Za mu ji hukuncin da za a yi a ƙarshe.
Na mu an ce an dage shi kuma ya burke su kuma nan wai ba sa kaiwa daga nan. Da mu kawo nan Kano ne dama daga cikin birnin Kebbi kuka dauko kaya. Ni dan Gombe ne. Eh beli da aka bar amma ba wai guduwa ne ba, sakamakon shi direban da muke aiki da shi da aka belin mu tare da shi. Sai aka ba shi wata mota, sai ce to motan da aka ba shi da yaran mota ba hali ya doke ni. To sai ya tafi. To ni ma ganin ya tafi ya samu wata mota, sai ni ma na bi wata mota. To lokacin dawowa kotun mu yayi sai in mun ba mu dawo ba, shi ko bai kira ni a waya ya sanar da ni wani kuma da ke lokacin ba a samu na dai ba. To shi ne da ya zo shi sai yake faɗa a kan cewa wai an yi beli na ne na gudu, ni kama ta ainihi ba guduwa na yi ba. Tunda tun farkon jin suna ina zuwa kotu, ina zuwa kotu ba wai guduwa na yi ba. Eh suna zuwa kotu. Wallahi to ai tunda aka ce alƙalin nan ma ɗage shi daga nan waya kuma ya kotu. Su kuma ma'aikatan suka ce to babu yadda za a yi a ɗauke ni daga nan a kai ni can sakamakon ba sa kaiwa sai dai in alƙalin ya turo a ɗauke ni. To shi kuma har yanzu bai turo an ɗauke ni ba.
To mu sauraro a daidai wannan lokaci masu ruwa da tsaki musamman shi kwamishinan shari'a da kuma babban sakatare a ma'aikatar shari'a dukansu suna tare da shi babban jojin jihar Kano ana tattaunawa a dangane da wannan matashi. Zan sake dawowa in Allah ya yarda domin jin halin da ake ciki. Yusuf Nadaba Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM.
Sashir Suleiman. Tajar Dina Muhammad. Tajar Dina Muhammad. Control at 12.
Robbery. Robbery.
No.
Aina.
Akuna.
Yeah, I
eh to abin da yake faruwa oga mun je mun yi wannan robarin a lokacin da zamu je ni ba mu ni ba a inda zamu Allah ya bayyana abin saboda mu a lokacin ba wai mun iya abin bane ko mun dauke shi muna yi kawai dai yanayi ne na rayuwa da ya zanto ni ruwa nake turawa ba wani hali ne da ni na rayuwa ba kuma a lokacin muke fara tasowa kuma ga harka ta bangaren karatu muna karatu ni a lokacin ina primary school class 5 to a lokacin ina dan bukatar wasu ɗan kuɗi wanda zan dan rinka amfani da su ga shi gidanmu iyaye na ba masu ƙarfi bane a lokacin babana ba mai ƙarfi bane ba talaka ne to sadiyar wannan na sa da mutashen unguwa shi wannan bawan Allah na wake nan da wani ɗaya kuma wanda shi ya guda a beli shi ne har zuciyar mu ta raja a kan muka yi ƙoƙarin aiwatar da wannan al'amarin a wannan lokacin to kuma sai Allah ma a lokacin Allah bai bai da damar mun yi abun ba mun je a lokacin da muke ƙoƙarin yi ɗan kwamati na unguwa sai kama mu ba tare ma da mun aiwatar da aikin ba shi ne haka aka yi ma'anin hukuma shi ne muka kasance har yanzu. A gida ne. Sai sanda. Ai Allah da oga dama tambayi muke ba kuma tunda Allah ya nuna mana wannan isharar darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koma akan tafarkin Allah lani ya Allah ya yi kuma za mu ci gaba neman halaka. Ni ainihin babana mutumin Kano ne, Lima ya fari so.
Kuma ina zariyar da zama.
Tarkari.
Da sauraro wannan wasu matasa kenan da suka yi shekaru 8 a gidan yari bisa zargin da ake yi musu na laifin fashi da makami kuma da alama wato su ma da alama za su samu su sha iskar yanci kamar yadda shi babban jojin ya nuna musu kuma sun tashi suna godiya sannan a daidai wannan lokaci an gabatar da wasu mutum biyu wanda duk yan gidan yarin suka kama sowa bari mu ji sunansu
sunana Aminu Sale Aminu Sale Aminu Sale
Hassan Jamilu
Ina murna Allah zai yanke mana ayo.
Me kuka yi haka ba? Kin yau sai kuka zo.
Shekara 11.
Me kuka yi?
Na'am.
Me kuka yi haka
ba? Eh fashi da makami ne. Sun same ni da bindiga ai na taba zuwa gaban ka. Allah zai yanke mu wancan zuwa. Har ka take wasu har ka take wasu Allah zai yanke bani ne Aminu Sale na'am a wannan ashe aka hada da shi ba aikin sa bane bani a gaskiya aiki na ne har ga Allah amma na tuba zan sake wannan ashe aka hada da shi ba aikin sa bane
kai be
ya ni riran kai ran kai da ashe aka hada da shi
ne
ran kai da ashe aka hada da shi ne da fashi fashi ranke daɗi na yi amma ina tuba wasu sake yi wa bawo da dai ba dai Hassan Jamilu ni wannan tsautsayi ne ni ba aiki na bane ban taɓa yi ba sai wannan kara tare ku kai
to mai sauraro a daidai wannan lokaci wato mahukunta suna ta tattaunawa a dangane da yadda su waɗannan matasa da ake zargi suka yi baki biyu a inda ɗayan ya ce a sel aka haɗa su da ɗayan kuma ya ce a tare suka aikata laifin to muna nan dai muna dako mu ga hukuncin da za a yi Yusuf Nadamu Ismail akan mita 88.5 a zangon